إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يوم رانا الليتنين بقي قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا dubu 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara 2020 za mu ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ad-durratul mudiyya fi nazmi tauhid rabb al-bariyya wanda ya shahara da alfiyatut tauhid واللفر ببن مالمي الشيخ العلامة الكبير محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى عندنا نشير درسينا شرين زامتاشي أكن صاب فصلي شي الفصل الرابع عشر في بيان إفراد الله بصفات الألوهية fasilina goma sha hudu wanda zai yi muna bayani akan kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da sifofina al-uluhiyya wato sifofina na bauta na ibada idan ce al-uluhiyya kamar yadda zamu ji lafazi ne da aka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine al-ilahu to kadaita Allah da duk wata sifa wadda yake ta ilahiyya ce sifa ce ta bauta to wajibi ne ga musulmi ya kadaita Allah da wannan duk abin da yake sha'anin sa uluhiyya ne to wannan babu zai karantar da mu cewa wajibi ne ya kadaita Allah kai kar a yi masa tarayya da kowa kar a sa masa kishiya ga abin da ya shafi wannan tauhidi wato wannan shine kaso na uku daga cikin karkasuwar tauhidi da malamai ke kawowa guda uku mun kaso na 1 da na 2 mun kason farko shi ne tauhidur rububiyya muka dawo muka yi tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma'i was sifat tauhidin sunaye da kuma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ka'idodin da malamai suka rubuta dan ganin cewa musulmi ya bi su saboda imani ne ya zama cikakke game da wayannan babuka guda biyu to sai ba le jinkirsa wannan kismi na uku shine abin da ake kira ko abin da ya shahara da tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada tauhidin bauta duk abin da yake ibada ne to wajibi ne a kadaita Allah da ita shi kadai ba tare da an masa tarayya ba zabu tashi a farkon baiti da 367 inda malike cewa summal uluhiyatu nisbatun ila ilahin al-ma'budi jalla wa ala imanuna biha huwa al-ifradu lillahi fi ibadatin turadu malaiki cewa summal uluhiyatu sannan sifa ta al-uluhiyya asalin wannan lafazi na al-uluhiyya malaiki nisbatun nisba ce ila ilahina zuwa ga abin bautan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'budi abin bautan nan namu wanda yake abin bauta ko Allah nan namu shine al-ma'budi abin bauta jalla wanda yake ya girmama wa ala kuma ya daukaka. To da aka ce wa al-uluhiyya, to asalin labazin daga ilahu ne. Al-ilahu in an ce al-ilahu shine al-ma'luhu. Me ma'ana al-ma'luhu? Shine al-ma'budu bil haqq. Al-ma'budu bil haqq. Al-mahbubu abinda yake ana bauta masa kuma ana son sa, wannan shi ake nufi da al-ma'lu. To kuma daga aliha ne, in an ce aliha shine yayi bauta ko ya fuskanci wani abu da niyyar ibada, to sai aka jingina wannan lafazi na al-uluhiyya zuwa ga lafazin al-ilahu. To shi yasa aka kira shi da tauhidul uluhiyya, wato tauhidi wanda ake jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake shine al-ma'luhu, abin bauta, abin kadaitawa da ibada. Imanuna biha, to imanin mu da wannan sifa ta al-uluhiyya menene imani da ita ya kunsa? Sai ce huwal ifradu lillahi fi ibadatin, shine kadaita Allah, dayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowace irin bauta. Turadu, wadda ake nufin bawa ya zo da ita. Duk wata ibada da shari'a take neman bawa musulmi ya zo da ita, to ya kadaita Allah ga wannan ibada, shine ake nufi da al-uluhiyya. Mai wannan imani, mai wannan tauhidi, shi ake kira cewa yana da tauhidul uluhiyya, yana da imanul uluhiyya. Ya zan duk abin da yake ibada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, to ya bauta ma Allah ko ba tare da yayi masa tarayya ko ya hada shi da wani ba. To wannan shine ta'rifi na shi tauhidul uluhiyya ko imanul uluhiyya. Bayan mun ji cewa ita kalmar an yi nisbata ce, nisba za mu karanta shi ka'idan nisba a cikin littafin mu na Ibnul Wardi. Za mu ji ya ake nisba suna ko sifa ga wani abu. To wannan babe gare shi na musamman al-tatafan nahau. Sannan ya zo yi mana tarifi akan abinda ake nufi da imanul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya. Sai yake cewa shine al-ifradu lillah, dayanta Allah, mayar da Allah daya shi kadai. Fi ibadatin, a cikin kowace irin ibada, turadu, wadda ake neman musulmi ya zo da ita, wadda shari'a ce ta shar'anta masa cewa ya zo da wannan ibada. To menene ma'anar ibada din? To shine malai ya ci gaba da cewa ma'anal ibadati qul ismun yajma'u li kulli mahbubil ilahi yanfa'u min qawli naufi'lin bi zahirin wa fi باطنه بغاية الحب الوفي وغاية الظل وتعظيم حضر من العقوبة ويرجو من قدر إبراده جل بذي العبادة أساس دين الله ذي السعادة. ما لن يتقبل سوى أبن أما أنر العبادة. ما هي العبادة؟ ما معنى العبادة في الاصطلاح الشرعي؟ الاصطلاح هنا شرع. سيقول قل اسم، وانا أي أنهر كلام ني ثبور وزن. قل اسم كفتات و عبادة ونسوناني، لفظ عبادة ونسوناني يجمع wanda sunan ya tara li kulli mahbubil ilahi, ga duk abinda shi Allah yake so. Duk wani abu wanda Allah yake so, to ya shiga cikin ibada, ana kiransa ibada, in dai Allah yana son wannan abu. Ashe kaga lafazin ibada lafazi ne wanda yake am gamanne ga duk wani abu da za a cewa abin nan Allah yana son sa, yana kaunar sa, a kusance shi da shi. Yanfa'u kuma abin da yake yana amfani, Allah yana son sa kuma yana amfani shi bawa, dama haka abu yake. Duk wata ibada da musulmi zai yi wanda Allah yake so, to in ka duba zaka ga akwai amfanin bawa a ciki. Babban amfani shine zai samu lada, zai samu sakamako. in kai sallah Allah zai baka lada haka in kai azumi haka duk wata ibada da zaka yi to shine ma'anar al-ibada ma hiya al-ibada shine sai kace ismun yajma'u li kulli mahbubil ilahi suna ne wanda ya game duk wani abu wanda Allah yake so yanfa'u kuma abin da yake yana amfani abin da yake yana amfani wannan su jimla ce kashifa ba ana nufin cikin ibada wadda Allah ka so akwai wadda ba ta da amfani ba a ba shi ake nufi ba ya kawo wannan ne don ya nuna maka cewa ibadar da ba ga Allah ake yin ta ba to wannan ibada ba ta da amfani don ba Allah ba zai baka lada ba sai ce min qaulin kuma ibadan nan ko abin nan da Allah ke so magana ne kamar zikiri kamar tasbihi kamar hailala kamar karatun alqur'ani aga duk wannan qaulun ne bil lisan to indai Allah yana son maganar to ta zama ibada sai yake cewa au fi'lin ko kuma aiki kamar sallah sallah aiki ce kamar azumi azumi aiki ne to Allah yana son wannan kamar sadaka aga fi'lin ce indai Allah yana son wannan aikin to ya shiga ibada bi zahirin maganan nan ko aikin nan bayyane yake mana abu ne wanda ana ganin sa a fili wa fi batinihi ko abin da yake kunshe yake a cikin zuciyarsa shi hadda zuciya abin da ke cikin zuciya shi ma ana kiran sa ibada indai Allah yana son wannan abu indai Allah ya yarda da ka kudurce kaza a zuciyarka to wannan abin ya zama bauta ba sai abin da abba ya ne ga fili kawai ba da abin da abba ya ne da abin da abbo ya a zuciya indai Allah yana son shi to shi ya shiga cikin abin da ake kira bauta ga Allah subhanahu wataala bi ghayatil hubbil wafi bi dinnan ma'ana ma tana da ma'anan ma tare da kai kololuwa wajen so so wanda yake alwafi cikakke ora ka sharadin ibada dole sai ta kunshi soyayya idan kana bauta ma Allah kuma kana alawa da Allah to ibada ka aikin banza ce sai an samu gaya makurar soyayya soyayyar shi bawa da wanda yake bauta ma so haka ibadar da za a yi ta wadda take tawo finta daga soyayya wannan ibada ba ita ake magana ba ba ta da amfani shi yasa yace bi ghayatil hubbil wafi tare da kai matuka wajen son shi mai bautar bawa kenan ga wanda yake bauta ma shine Allah subhanahu wataala wa ghayatiz zulli kuma tare da kai matuka wajen kaskanci ma'ana yaji cewa shi ba komai bane dangane da wanda yake bauta ma shi kaskantacce ne zalili ne walakantacce ne shi ba kowa bane kira ba girman kai kai ko ka dauka sai abin ya yanke mana ashe babu girman kai a ciki ko to idan ka bauta ma Allah subhanahu wataala amma tare da girman kai to ibadarka tana da naqasu kara bauta ma Allah amma kana jin cewa Allah bai fika ba to me aka yi misali me aka yi to a dole sai ka ji a ranka cewa kai ba komai bane wulakantacce ne shine wa ghayatiz zulli wa ta'zimin kuma tare da girmamawa tare da girmama shi ba wanzuwa ga wanda yake bauta mashi ne Allah subhanahu wataala sai ce kuma hazar minal uqubati kuma hawa yau ya nisanci abinda yake azaba ne ga Allah subhanahu wataala azaba ne daga Allah subhanahu wataala shi bawan ya nisanci abinda yake azaba ne ya tsoraci abinda yake uquba ne ga Allah subhanahu wataala uquba ne daga Allah domin bautan nan da yake yana yi ne don ya samu rahama. Kishi rahama shine al-uquba. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Ma'ana shi yana bauta ma Allah ne domin kariya daga uqubar Allah. Yana jin tsoron uqubar Allah. Tunda in bai bauta ba Allah ba kaga Allah zai masa mi azaba. To yanzu bautan nan ta kunshi cewa shi yana taka tsantsan yana jin tsoro shine hazar ya zama mai tsoro min al-uquba daga uqubar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wa yarju kuma yana kaunar rahamar man qadar wanda yake da iko shine Allah duk wannan ta'rifi ne na ibada al-ibadatu ismun yajma'u li kulli mahbubil ilahi yanfa'u min qawlin aw fi'lin bi zahirin wa fi batini bi ghayati al-hubbi al-wafi wa ghayati adh-dhilli wa ta'zimin hadhar min al-uqubati wa yarju man qadar to ibada ta cika wannan sharuɗa ita ake kira ibada ita ake kira bauta kuma ita ake kira mai ita shi ake kira da yana da tauhidi na al-uluhiyya dade Allah subhanahu wa ta'ala da yawa a cikin ayoyi ya tabbatar da wannan innama ilahukum ilahun wahid abun sani kawai abin bautan ku kwaya ɗaya ne shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne fa'lam annahu la ilaha illallah hadani la ilaha illallah ka sani cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda nusus da dama sun tabbatar da tauhidul uluhiyya tauhidul ibada to sai mali ya ci gaba da cewa ifraduhu jalla bi zil ibadati ifraduhu kadaita Allah jalla wanda ya daukaka bi zil ibadati da waccan ibada da aka yi maka bayani waccan ibada wacce cika wayancan ta'rifata da suka gabata mali yace to asasu dinin Allah ita ce foundation na addinin Allah ita ce foundation na addinin Allah subhanahu shine ita ce tushe asabu bawa yana bauta ma Allah tare da yana tare da wayannan abubuwan da aka ambata shine bizil ibadati da waccan ibada da aka ambata to asasu dinin Allah zissaadati addinin nan wanda yake ba abuci arziki duk wanda ya shige shi yayi riko da shi zai samu arzikin duniya da lahira haqqullahu subhanahu wa ghayatu khalqil anami awdahathu alayatu haqqullahu kuma shi wannan tauhidi na ibada ko wannan addini na Allah haqqul lahu haƙe ne ga Allah shi kadai ba wani wanda yake da alaka da mallakar wannan addini sai wa sai Allah haƙin Allah ne shi kadai subhanahu tsalki ya tabbata gare shi to daga addini na waye na Allah ne qul lillahi ad-dinul khalis addini al-khalis tatacce tsalkakakke ubuna Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayatu khalqil anami kuma shine makwara shine gaya shine babban manufa game da halitta halittu dalilin da yasa Allah ya halicci halittu gaya din halittar su shine lil ibada lil qiyam biddin domin tsayuwa da addini awdahathu al-ayatu wata aya ita tabbayyana mana haka wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun agani wama khalaqatul jinna Allah yace ban halicci aljannu ba jinsin su gaba ɗayan su wal ins da mutane illa liya'budun Allah yace sai dan su bauta mu ashe gayan halittan aljannu da mutane shine don su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala don su kadaita Allah da ibada, don su zama masu tauhidul uluhiyya. To wannan kuskure ne kan masu cewa Allah yayi mutane ne ko duniya da komai don Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba daidai bane. Abinda aya tawaddaha ta bayyana, wannan aya da muka kawo shine Allah ya halicci halittu domin ibada ga Allah kadai. Wa faisalun bayna ulil islami wa diddihim murtakibil ijrami. Wa faisalun, kuma shi wannan addini shine mai rabewa, shine faisalu, shine mai rabewa bayna ulil islami tsakanin ma'abuta musulunci, wa diddihim da kishiyoyinsu sune kafirai. Haraka addinin musulunci shine zai rarraba musulmi da kafiri, shi zai sa a ce wannan musulmi ne saboda me yayi riko da addinin musulunci, wannan ba musulmi bane saboda me bai riko da addinin musulunci ba. To addinin musulunci shine faisal, shine mai rabewa tsakanin ma'abuta musulunci, wa diddihim da kishiyoyinsu sune kafirai, murtake bil ijrami, wa'inda yake sun hau manya-manyan laifuffuka shine shirka da kafirci. To haka da zaran ka saki addini, to baka da bambanci da kafirai, baka da, shi yasa ake kiran ka musulmi. Ai wa lubbu da'watin nabiyyi nasabak bihi khitabun nasi kullahum wasaq. Walubbu, shi addini shine haqiqanin da'watin nabiyina, da'awar annabawa shine haqiqanin da'awar annabawa. Duk wani annabi yazo ne dan ya karantar da mutanansa addini ko tauhidi, tauhidul ibada, tauhidul uluhiyya. Sai ce sabaq bihi khitabun nas, sabaqa ya riga ya gabata, bihi game da shi wannan addini, khitabun nas maganar da aka yi da mutane, shine yana ishara zuwa ga fadin Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Wa laqad, haqiqa, ba'athna mun aiko, fi kulli umma, ga kowace jama'a, kowace al'umma, rasulan manzo, yana umurta su an i'budullaha, ku bauta ma Allah, kar ku yi shirka, wajtanibut tagut, ku nisanci tagutu gumaka. To kaga wannan abu ne wanda yake sabaka bihi khitabun nas, khitabun nas magana da mutane, sabaka bihi ya riga ya gabata da shi, kullahum dukkanin su wasaq, wannan magana ta hadisu shine ma'ana wasaq, ma'ana jama'a. Wagga aya ko wannan tauhidi, tauhidul ibada, ba taba wata al'umma wadda Allah bai umurce su da shi ba, ba taba ba tun sadda Allah ya kafa duniya. To shi tauhidul ibada akwai shi, tauhidul uluhiyya akwai shi, kuma kowace al'umma an umurce su da wannan tauhidi, kuma babu bambanci har mu da muka zo daga ƙarshe al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To shi ne yake faɗa anan, shi ne haƙiƙanin da'awar annabawa. Kowane annabi zaka ce yana cewa malakum min ilahin ghayr, ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba. Kowane annabi ya faɗi haka, kowannen su kuma ya ce ani ibudullah wajtanibut tagut, ku bauta ma Allah, ku nisanci gumaka, kar ayi shirka, kar ayi kafirci. To wannan tauhidul ibada kenan. Shi yasa ayoyin Al-Qur'ani cike suke da bayanin shi. To shine yake cewa sabaq bihi khitabun nas, magana ta riga ta gabata, magana ko wato khitabun nas magana da mutane sabaka bihi ya riga ya gabata da shi kullahum dukkanin su wasaq wannan tauhidin kuma ya hade su ya game kowa da kowa wa huwa ismatun ala dawami hatta taji sa'atul qiyami wa huwa shi tauhidul uluhiyya shine ismatun shine kariya shine tsaro daga halaka ala dawami akan dawama duk mudunan da yake sun ya dawama nan duniya da lahira ya zamo a tsare to ya rike mi tauhidu al ibada yawata ba Allah wahdahu la sharika lahu kare wa Allah shirka domin shirkan nan za ta sami ya zamo ba mai baya da isma tare da shi hatta taji sa'atul qiyami kuma isma din nan za ta lizimci zama tare da shi har sai sanda lokaci na tsayuwar bayi gaban Allah ya zo amma in dai mutun ya rike tauhidul ibada to Allah zai tsare shi daga duk wata bata kuma har duniya ta tsattata shi ba zai shiga cikin wahala ba wabil uluhiyyati in amanna falir rububiyyati qad haqaqna walil asami was sifati kulliha wa dhahu wal matlubu 'inda an-nubaha yace wabil in ko wa in amanna in muka yi imani bil uluhiyya da tauhidin uluhiyya to shine yace yace fa haqaqna mun tabbatar da rububiyya tauhidin rububiyya duk sanda kai yadda da tauhidul ibada to ka tabbatar da mi tauhidin rububiyya shi yasa suke cewa malamai suke fada tauhidur rubub tauhidul uluhiyya yatadammanu agani yatadammanu tauhidul tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidur rububiyya tauhidul uluhiyya ya in bawa ya tabbatar da shi to ya kunshi tauhidur rububiyya domin baiwa ka bauta ma Allah kuma a ranka ba ka yadda cewa shi ke halitta ba ai yadda ka da shi ya halice ka shi yasa ka bauta ba shi yasa ka bauta ba to shi ne yake cewa in muka yi imani da tauhidul uluhiyya to tabbas kuma mun tabbatar da tauhidur rububiyya don ba ka bauta ma wanda ba ka yadda shi ya halice ka ba shi ya halice ka mai shi yake da iko shi yake da kaza shi yake da kaza walil asami was sifati kulliha haka kuma mun tabbatar da tauhidul asma was sifat dan baiwa ka bauta ma abun da bai da suna bai da sifa kinan sunan shi babu amma kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin haji kai zikiri kai tasbihi kuma a tambaye ka wa kake yi kace bai da suna bai da sifa eh saboda haka tabbatar da wayannan ibadun shi ya tabbatar da cewa ka tabbatar da tauhidul asma was sifa kenan tauhidul uluhiyya mutadamminun li mutadamminun li tauhidur rububiyya wa tauhidil asma'i was sifat توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات دون إيمان لتوحيد الألوهية تويا تبتد توحيد الربوبية لكوة توحيدنا الأسماء والصفات كلها كما قبعد ينسو وذا هو المطلوب كما داما وانا شيني أبي النيمة إيه kayyada da ba abin bauta sai Allah kayyada da sunayen Allah kayyada da sifofinsa kayyada da shike halitta shike komai yashin sar zaran mutum ya samu matsala ga tauhidul ibada tauhidul rububiyya sai kaga duk sauran akasam na tauhidi ya samu matsala a cikin su to shi yasa ake kokari a bashi kariya. In dai tauhidul ibada yayi kyau, bawa ya iya tsayawa ya dage ya hakure ya bauta ma Allah wahdahu la sharika lahu, to ba za a samu matsala da shi wajen tauhidul asma'i was sifati ba, ko tauhidul rububiyya ba za a samu matsala ba. Halan ko mushrikan Laraba me yasa aka samu matsala da su? Saboda ba su yarda da wannan tauhidi ba. Aja'alal ilaha minani suke ce aja'alal alihata ilahan wahida, ka gani su shine suke mamaki a ce wai duk gumakan nan da aka rataye a Ka'aba wai duk arusa su kawai yanzu abota ma Allah kwaya daya, to wanga tauhidi suka rasa. Shi yasa duk wani tauhidi nasu ya lalace. Amma ai sun yarda da tauhidur rububiyya, sun yarda da tauhidul asma'i was sifat su Abuja, sun yarda da wannan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, sun yarda da wannan, sun yarda da sunayen Allah da sifofinsa. Amma abinda ba su yarda da shi ba shine tauhidul ibada, to wannan sai fitar da su daga musulunci. Sai ce wa zahu wal matlub, wanda shine abin nema, inda nubaha agum ma'abuta hankali, sune annubaha jam'u nabihi, annabihu shine mai hankali wanda ya san ya kamata. To duk wani mai hankali to shi abin nema agunsa. Kalimatul ikhlasi qad tadammanat ifradahu jalla bi af'alin samat wa bi sifatihi wa asma'ahu al-ula jami'atan li kulli khairin i'tala. Kalimatul ikhlas ita kuma kalimatu la ilaha illa Allah ita ce kalimatul ikhlas, ko qad tadammanat ita kuma ta kunshi ifradahu kade ta Allah jalla ya girmama bi af'alin da ta kunshi kade ta shi da wasu ayyuka samat, wanda suke ayyukan sun daukaka. Ma'ana in ka ce la ilaha illallah kuma kai yadda da abinda ka fada, to wannan kalma ta kunshi kade ta Allah da duk wani aiki na shi. Saboda haka tabbatar da tauhidul ibada ya tabbatar da duk wani abu wanda ya shafi Ubangiji, domin cewa kai babu abin bauta da cancanta sai Allah, shine abin da kalmar ta kunsa. To wannan kalmar banda haka kuma ta kunshi kuma ta kadaita Allah da me da duk wani aiki na shi, ruwan sama, bada arziki, bada lafiya, kashewa da rayarwa, samu gafara da rahama. Sai ce wa bi sifatihi, kuma ita kalimatu la ilaha illallah ta kunshi sifofin Allah, domin la ilaha illallah kaga akwai suna a ciki, illallah sifa Allah, la ilaha akwai sifa a ciki, illallah shine suna. Saboda haka ta kunshi wa fi sifatihi sifofinsa wa asma'ahul ula, kuma ta kunshi sunaye ne mafi daraja mafi ya daukaka, domin cewa ka la ilaha illallah akwai tabbatar da sifa wa hiya al-ibada wa hiya al-uluhiyya, illallah akwai tabbatar da sunayen Allah shine lafazin Allah al-ma'luhu al-ma'budu abin bauta subhanahu wa ta'ala jami'atan li kulli khairin, ita wannan kalma ta tara duk wani alkhairi, e ita la alkhairin da yake ya daukaka duk wani alkhairi na musulunci, to kalman nan ta kunshe shi kuma ta tabbatar da shi, haka kuma ta kore akasin haka. Shi yasa ake kiranta da kalimatul isbati wan nafi, kalima ta tabbatar da bauta ga Allah da kore bauta ma wani Allah. Wa tatadammanu shahadat وتتضمن الشهادة التي ثاني القرينين رفيع الرتبة. تنزي مغانا أكمكما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنزي مغانا أكم كلمة الإخلاص لا إله إلا الله كو شهادة أن لا إله إلا الله. سيتو وتتضمن الشهادة شيداوة وتتضمن تاكوشي wace shaidawa allati sanil qarinain wanda ita ce biyu din mahada ababen hadawa guda biyu shine hada sunan Allah subhanahu wa ta'ala da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shaidawa ka raba abin bauta da cancanta sai Allah kaga akwai kawo sunan Allah a ciki shaidawar ka babu wani manzo da Allah ya turo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma akwai tabbatar da suna annabi sallallahu alaihi wasallam. To shaidawa da take cikin a lafazin shaidawar da allati sanil qarinain wanda ita ce na biyu din mahada baban hadawa guda biyu shine suna Allah da suna annabi Muhammad rafi'ur rutuba na biyu din da yake kuma shine mafi daukaka daraja. Yawa na biyu din da yake shine mafi daukaka daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To shaidawa da wannan shahada din tashi to shine yace wa tadammanu ma'ana al-yaqin. Ma'ana al-yaqini shine mafulun bi ta kunshi ma'anar yaqini sakankancewa bir risalati da sako. Saboda in kace ashhadu anna muhammadar rasulullah to wannan shahada kana bada shaida kan cewa ka yadda da sakon da Allah ya tura annabi Muhammad da shi kaga ba za a same ka kuma kana sauraron sakon wani ba wai yayi mafalki ko yayi kaza da sauransu to wai aiko shi sannan wa hubbi sahibiha kuma ta kunshi son mai ita ita risala ne shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ko ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma baka san annabi Muhammad to ka walwale shahadat ko kuma baka yadda da shi kadai Allah ya turo ba a matsayin rasulullah ka walwale shahadat sai ka yadda da shi kadai Allah ya turo da wahayi kuma ka so shi sannan mutabi'an lima yuhibbu sannan kuma ya zama mai biya ga abinda annabin yake so a bayan kai abinda annabi bai so to ka walwale mi shahadatu anna muhammadan rasulullah so da haka in kai bid'a ko kai shirka duk wannan kana walwale muhammadan kana walwale shahadar da ka bayar muwaqqiran kuma ya zama mai girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaga wanda ya ci mutuncin annabi ko ya zage shi ko ya aibanta shi ya walwale mi ya walwale shahadarsa musaddiqan kuma ya zama mai gaskantawa li khabari da duk wani labari da aka ce mai annabi ya faɗa in ya ƙaryata magana guda ta manzon Allah to ya walwale shahadarsa a wannan lokaci bai yadda da shahadatu anna muhammadan rasulullah mujtaniban linahyihi wa munkari kuma mujtaniban ya zama mai nisanta linahyihi ga abinda annabi ya hana sai sai ka samu wani shi masoyin annabi kuma yana aikata abinda annabin ya hana yayi bid'a yayi shagiya yayi duk wata tabargaza wai shi masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai baiwa kana son mutum kuma kana saba masa ko mutum ma mai daraja irin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin innal muhibba liman yuhibbu muti'u kada kaida ce masoyi to yana biyayya ga abin da yake so to in dai da gaske kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi shi kuma kar ka saba masa wa munkari ko abin da annabi ya kyamata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duka yana karantar da mu shurutu shahadati anna muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na farko al-yaqin bir risala, kar kai shakka akan risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kuma hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam, san annabi sallallahu alaihi wasallam, sanna al-mutaba'atu lima yuhibbu. Na uku kenan, biyar abin da manzon Allah yake so. Kabi duk abin da manzon Allah yake so. Na hudu shine tauqiruhu, mutum ya girmama shi. Kaga ba magana ra'ayi ban tashi balle a ci mutuncinsa ko a zage shi. Yawa. Na biyar tasdiqu, duk wani abin da annabi zai faɗa ka gaskanta shi. Mujtanibun ko al-istinabu ko istinabu mana hana, da nisantar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Sannan la ya'budu al-ilaha, kada ya kuskure bauta ma Allah illa in shara'a, sai in annabin ne ya shar'anta, ana in annabin ne ya karanta. Allah ya ubada Allah kenan illa bi shara'a, ba a bauta ma Allah sai da abin da annabin ya karanta ya koyar, dan shi ne jagora. Amma in ka bauta ma Allah aka tambaye ka annabi ya yi kace bai ba, to ka samu matsala. Ma'al bara'ati min ashabil bid'ah, kuma tare da barranta tawaye da duk wasu mutane ma'abuta bid'ah. Duk dan bid'ah to wajibi ne kai mai tawaye, sai haza firaku baini wa bainika, kar a same ka kuma kai dumu dumu tare da ashabul bid'ah, kuma kana da awar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana da awar kai sunna kake bi. A'a, abin da ba wajibi ka bayyana bid'ar, ka tsoratar da mutane don su nisance ta. To idan ka je kana hulɗa da su, wannan zai nuna kenan kana karantar da jahilai, ka yadda da abin da suke akai, ko kuma abin da suke akai ba laifi bane. Wabil uluhiyyati in amanna afridhu bid-du'a'i in sa'alta, yace to wa in amanna, in har muka yi imani, wa in amanna, ko haka ya samu amanna, wa in amanna, in muka yi imani bil uluhiyyati, ya tauhidu uluhiyya kai daidai yake, wa in amanta, in kai imani ta unci, in kai imani bil uluhiyya, da tauhidul uluhiyya, afridhu bid du'a, to in ka zo wajen addu'a ka kadaita shi. Idh sa'alta, lokacin da zaka yi roƙo, za sa'alta fas'alillah, to wannan shine indai ka yadda da ba abin bauta sai Allah, to don me in ka zo wajen roƙo ko addu'a kuma sai ka haɗa Allah da wani, ko ka roƙi wani Allah ma gaba ɗaya, sai ka ce kai annabi za ka roƙa, kai ba za ka roƙi Allah da haraci ba. Sai ce tas'aluhu, ka roƙe shi ma laysa yaqdiru alayhi, abinda yake babu wanda ke da iko a kansa siwahu, in ba shi. Duk abinda ka san Allah kaɗai ke da iko a kansa, to kar ka roƙi kowa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce fal khairu, kaga alkhairi jami'uhu, gaba ɗayansa ladai, gun Allah yake. Alkhairi gaba ɗaya yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala, bai wurin kowa. To magana ka neme shi wajen wani abin bai taso ba, za ka ɓata makanka lokaci ne ko. Wazzabhu wan nazru wa sa'yun khawfu tawakkulun wa nahwuha wa tawfu. To sai ce wazzabhu, yanka dabba, wan nazru da alwashi, alqawlin ibada, wa sa'yun da sa'yi baina safa wal marwa, khawfu tsoro, tawakkulun dogaro, wa nahwuha da wa'anda suka yi kama da wa'annan, wa tawfu da dawafi ga Ka'aba. Alaice fa kulluha ibadatu la tusraf, dukkanin su ibada ce ba a juyar da su li ghairi maulana ga wanda ba mahallicin mu ba shine Allah yace wa ni'mal masrifu ma dalla da majuya ma dalla da majuya ko kuma ma dalla da wanda ake juya ibada zuwa gare shi shine Allah subhanahu wa ta'ala amma in ka ba in kawa wani dawafi ko kawa wani yanka ko kawa wani bakance ko ka dogara ga wani ba Allah ba to ka gama yau kusaiti tawassulun naw'ani ma qad yushra'u yardahu rabbuna wa ma qad yumna'u to zai magana akan tawassuli sayace tawassuli kala biyu ne nau'i biyu ne ma qad yushra'u akwai nau'in da yake an shar'anta shi kai shi ba kuma yardahu rabbuna kuma ubangijin mu ya yarda da shi wa ma qad yumna'u akwai wanda an kuma an hana mamnu'un ne shar'an fa awwalun to shi na farko wanda yake mashru' wanda aka shar'anta ma kana bil asma'i aw sifatihi aw fi'li shi ne tawassulin da za a yi ta fuskar sunayen Allah kai tawassuli imma dai da karanta sunan misali ya rahimu irhamni masalan ko ya razzaqu urzuqni ko ya alimu allimni wannan yusamma tawassulan ko kuma ya Allah saboda darajar sunanka kaza ka bani kaza wannan tawassuli ne ko saboda sifar ka kaza ta istiwai ko sifar ka kaza ta kaza ta kaza ta ilimi ko ta kudura ko ta iko kai min kaza to wannan ana kiran shi da at-tawassul bil asma'i was sifat to wannan ya tabbata a nassi mafi yawanci addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama suna dauke da tawassuli na irin wannan nau'i an gane ko kawar hadisin da muka karanta a baya annabi yake cewa meni yake cewa bayan yayi addu'a sai yake cewa mun karanta hadisin a baya inda yake magana kan cewa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye da yawa waɗanda ba su da adadi ba su da iyaka sai dai na'am Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismi eh to ba shi nake ne ba amma shi ma zai Allahumma inna nas'aluka ko inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi wannan yana yi to wannan tawassuli ne da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala aga bi kulli ismin huwa laka to wannan ba matsala kuma Allah ta'ala ya faɗa walillahi alasmaul husna fad'uhu biha to shi ne wannan tawassuli mashru'un ne an shar'anta shi naman ta hadisin nan muka karanta shi ba shi ba ba wannan riwaya ba aiwa dai za ta aw sifatihi ko sifofinsa aw fi'lihi ko kuma ayyukan Allah ko kamar ba da arziki kashewa da rayarwa bayar da ilimi da makamantansu kamar au kamar yadda malamai suka gani a nususu na shari'a to shi yasa aka ce wannan shi ayar da mutun yayi aw salihil a'mal oko bute tawassuli da aiki na kware ayyuka na gari wanda yayi duk wani aiki wanda yake nagari ibada wadda Allah ke so to zaka yi tawassuli da ita sadaka ne karatun alqurani ne sallah ce ta nafila ko wani irin aiki inda aikin kirki ne zaka yi tawassuli da shi Allah saboda wannan ibada kaza da nayi ka bani kaza ko ka biya min bukata ta da kaza wannan ya halatta imma ba kai wannan ba misali addu'a kake son kai kamin kai addu'a sai ka gabatar da wani aiki na alkhairi shi ba tawassuli ne ba ma sai ka ambaci aikin ba ba sai ka ambata ba aw bi da'wati ko kuma da wata addu'a tawassuli da wata addu'a tatika min salihi qaumin khiyara wanda za ta zo maka daga wani mutum nagari daga cikin zababbun mutane ana tawassuli da addu'ar wani aka yi samun wani salihi wa salihi mutumin kirki sai kai tawassuli da addu'arsa ma'ana yayi maka addu'a Allah ka gafarta ma wani Allah ka wawa ne kaza Allah ka wawa ne kaza yawa ko yazo ya baka labari yace ai ma wani nayi maka addu'a jiya ka ba komai duk da abin da aka fi da so ba a cika son mutum ya ce wane min addu'a ba an fi da son kowane musulmi ya yi ma dan uwansa addu'a ba sai ya roƙa ba khilaful aulani ka ce wane ya yi min addu'a to kaga wasu har kuɗi suke bayarwa wannan ke da Sheikh al-Islam ya rubuta littafi Ka'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila ciki duk yayi bayani cewa bai cikin aikin magabata roƙon junan su addu'a a'a domin an dora wa kowane musulmi ya wa dan uwansa musulmi addu'a bi zahril ghaib ita babu buƙatar sai ka zo kana ta bugi bugin waya wani na shiga aimin kaza aimin ka insha Allah ba a cewa haramun ne ba a cewa haramun ne amma dai ba a ga magabata na yi ko ba a ruwaito an haga mafi yawan sahabbai suna zuwa wurin annabi suna ce annabi yi mana addu'a ba sai dai su ce a koya mana mu mu je mu yi da kanmu to haka ne galiba annabi karantar da sahabbai yake yi addu'a in za ka yi kaza ka ce kaza in za ka yi kaza ka ce kaza ba ka ganin ruwayoyi ana cewa sahabi kaza ya ce annabi yi min addu'a sai dai shi karan kansa annabi ya yi ba tare da sun roƙe shi ba wannan akwai shi kamar yadda ya yi Abdullahi da Abbas Anas bin Malik da makamantansu haɗarin duk ba roƙo ne aka yi to amma an roƙon kuma ba laifi aka yi ba za ka iya nema zai zama tawassuli da addu'a ba laifi ba ne to sai ke cewa amma allazi muni'a amma tawassuli wanda an ka hana fa huwa ma'ada zalika shine duk tawassulin da ba wannan da an ka ambata ba to wannan mamnun ne shar'a duk tawassulin da ba wannan ba kowane iri ne wanda shi kadai ne nusus suka zo a kai aikace annabi ya yi mimma laysa fi shar'il huda wanda yake yana daga cikin abin da baya daga cikin shari'a ta shari'a baya daga cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ce sahha anin nabi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama annal baraka cewa cikakkiyar albarka min inda rabbina a daga wurin mahaliccinmu tana daga wurin mahaliccinmu shine Allah kamar da ya zo a ingantaccen hadisi albarakatu min Allah albarka daga Allah take to sai ce fa haqiq ka tabbatar da maslaka wannan mashiga ka tabbatar da wannan mashiga amma tabarruku bi atharin amma neman albarka da wasu gurabu kamar wurin da mutum ya zauna ko suturan mutum ko wani abu na nau'in jikin mutum To fakar sabata lin nabi wanda ya tabbata an yi shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi tabarruki sun nemi albarka a saru nashi sauran ruwa arwallansa suturarsa da makamantan wannan wanda ya tabbata khairi man abas annabi shine mafi alkhairin duk wani wanda ya bauta ma Allah bihi tabarraka sihabul barara ashabul barara sahabbai wanda suke masu da'a masu biyayya ga Allah bihi tabarraka sun nemi albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata a rayuwar su duka sun yi amma li ghairi to kai ma in ka samu annabin zaka iya ba laifi bane amma li ghairihi amma ga wani annabi yace lam nara umuma wannan bamu taba ganin sa ba gaba daya a ce ga wani wanda ba annabi ba ya nemi albarka wani gurabu ne shi ko suturarsa ko sauran arwallansa ko majinarsa ko gashin kansa ko suturar jikinsa ce to mu ba mu ga wannan a rubuce ba kuma ya ce umuman don kakka ware wani amma annabi shi ma lokacin da yake a raye ko bayan ya rasu abubuwan da yake asaru ne nashi ba su bace ba to an ci gaba da tabarruki da su kamar su turarsa ko gashin kansa da makamantansu amma kuma wannan na wucewa kuma ba a samu wani kuma wanda an haga ana neman albarkarsa ba a tarihin magabata ya ce ba mu ga wannan ba sai ya ce lam yatabarrak ahadun bil khulafa dan bayan annabi da suka fi kowa darajar su ne al khulafa'ul arba'a ko to sai ce lam yatabarrak ahadu babu wani mutum kwaya ɗaya da ya nemi tabarruki bil khulafa da su ba inda zaka samu riwaya wai ga wani yazo yayi tabarruki da sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali kai wala bi ghairihim haka ma wasu wanda ba su ba daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko in suka yi kama da wannan sai ce fajanib kanisanci ka kaurace ma majafa duk abin da ya kauce wa gaskiya to ka kaurace ma wannan abu kar ka kusance shi ka tsaya ga iya abin da ya tabbata ko abin da bai tabbata ba kuma ka kaurace mishi kenan ka huta kuma dama tabarruki da irin wa'annan asare da suke yi cin yanzu ya yi arwalla ana abin nan ko gashin kansa a je ana wankewa ana ba mutane san misali na in ka je Sokoto akwai wata unguwa da ake kira Minannata akwai wata rijiya da ake kira rijiyar Shehu in ka ga yadda ake layi wai wata rijiya ce wai tun zamanin Shehu take Shehu ya tona ta kuma ya addu'a kada ruwanta ya haƙi sannan kuma duk wanda ya sha wa'annan ruwan sun zama kamar ma'u zamzam lima shuribala haka suke bada ko masu gadin wurin in ka zo za ka ba su kudi sai su ɗiba su baka duk abin da abu bukatarka har yanzu rijiyar nan sannan wai kuma saboda shekara 200 ba su taba hakewa ba
ba a yasanta
ba a yi a yi an yashe ta ya ta lalace kenan babu albarka kenan to suza da suza ta yi to shi ne ma na yake cewa ire-iren waɗanda abubuwa kan nisance su kullu zari'atin ila shirki domin waɗannan abubuwa hanya ce kafa ce ta mutum ya fada zuwa ga shirka kuma wannan haka ne idan an waye gari yau ga wasu na bauta ma shehu to shi ne ya ce kullu zari'atin duk wata hanya ila shirki wadda wannan hanyar ƙarshe tana kai zuwa ga shirka to wajaba saddun laha wajibi ne a rufe ta a barbari mutane na bi ana wajibi ne saboda haka asali abu koda ba shirka bane in dai ana jin tsoron zai iya kai mutane zuwa ga shirka to rufe shi ake rufe shi ake shi yasa ba suke cewa kullu wasilatin ila shirki fahi haram haramun ci sai ce fa shirku haqqan yujtanab kuma shi shirka da gaskiya ne ana nisantarsa to abinda an ga ce maka nisanta ina magana kuma kai kusa da shi ai bai dace ba izil wasailu laha qad yathbutu ma lil maqasiri fa khudh ma asbatu wala ba kaida ta shari'a al wasailu laha menene suke cewa laha menene laha hukumul maqasid al wasailu laha hukumul maqasid to da haka da hanya da wasila da abin da yake manufa to da hukuncin su daya idan an ce abin nan wajibi ne kuma baka da gare ka baka da damar da zaka yi shi sai ka bi ta hanya kaza misali to wannan hanya ita ma ta zama wajibi ya ce abu kaza shirka ne ko ko haramun ne kuma kabbe hanyar da za ta kai ka ga abin tabbas to ita ma wannan wasu ma sun ce ta zama shirka wasu ka ce a bar ta dai haramu tunda bai fada cikin shirkan ba wasu ka ce a shirka ce to shi sa tabarruki asalinsa shi ba shirka ba ne kai tabarruki da asaru na wani wali ko wani salihin bawa amma hanya ce kuma zuwa shirka zai iya yiwa zuwa ga abauta masa to a wurin wasu suna ganin cewa tabarruki shi ma ya zamo shirka an ba shi hukuncin manufa domin manufar tabarruki abinda zai haifar shi ne abauta ma wanda ake tabarruki da shi to shi ne yake cewa in saboda alwasailu tsanoni waɗanda ake tattakawa don a sadu zuwa ga wani abu ya ce laha kadi yasbutu yana tabbata gare ta haƙiƙa tabbas malil maqasiri abinda yake tabbata ga manufa in manufa wajibi ce to wasila ma wajibi ce wa misali ya za a yi mutum ya san ubangiji kaga wanda sai ya yi karatu ya za a yi mutum ya san alqurani da sunnar manzon Allah dole sai ya goge a larabci shi yasa malamai suka ce larabci ya zama wajibi ya zama dole duk wanda yake son ya san littafin Allah ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama wajibi gare shi ya tashi tsaye ya karanci duk abin da larabci ke bukata duk wata ala ta larabci wajibi ne anan gaga larabci shine wasila Al-Qur'ani da Sunna su ne manufa su ne gaya su ne maqasid yan ce maqasid abinda kai tsaye shi ake son kai saboda haka Allah yana son kowa ya fahimci Al-Qur'ani ya fahimci Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa kuma ba su fahimtuwa kai tsaye dole sai an bi hanyoyi yawa sai an san nahwu an san sarfu istiqaq balaga da makamantansu ko to su kuma wasila ce to su ma wajibi ne saboda haka duk malamin duk wanda yake son ya dinga magana cikin alqur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sanin larabci gare wajibi ne kauji bi salawat bal ma al-imam suyudi naqala al-ijma shi ya ce ma malamai ijma al-ulama malamai sun yi ijma'i shi kan cewa duk mutumin da yake son yayi magana a cikin littafin Allah ko sunna to wajibi ne gare shi ta ya tsaye sallarci kada ijma'i ne na malamai amma wanda bai son yayi shi kenan sai ya zauna matsayin shi na takalidi yayi ta takalidi kawai ya dinga tambayan malamai ana hada mai ina zuwa ina aikata amma in yaje ana magana addini kuma kar ya sa bakin shine kaida to su kuwa shine ba su iya su za su kalla kai sun ce masu ba malamai bane za su furta da bakin su to amma in kuma harkan malamai ta taso kuma sai su sa kansu to kaga wannan ya zartif ka da walwala in kace mai malam ba zai ma dauka ba dan shi ya san ba malami bane a da wani abu ya taso sai kaje shi ma fatawa yake ko shi ne yace fakhuz saboda haka kenan shirka ita ce manufa na kowane musulmi ya nisance ta saboda haka tabarruki da asarul awliya ko al ulama zari'a ce ma'ana zari'a hanya al tariq al wasila wanda za ta kai ka zuwa ga ainihin shirka din to anan shi ba la ya dauki ba su ra'ayin cewa shi ba tabarruki shirka ne saboda wasila dai zuwa shirka sai ce fakhuz ma asbatu kuma ka karbi abinda malamai suka tabbatar duk abinda malamai suka tabbatar ka rike shi wa wali mu'minan kuma ka jibinci mu'mini ma'ana kai soyayya da wanda yake mu'mini wa adi kafira kai adawa da wanda yake kafiri shi ma ne daga cikin tauhidul uluhiyya fa min usulid dini ya daga cikin tushen turaku da addini za ta karrara shine wannan abin da ya tabbata na almuwalatu lil mu'minin wal mu'adatu lil kafirin aya daga cikin usulul din ba a wasa da shi faman yuwali ghayra ahli al millati shi yasa yace duk wanda yake jibintar wa'anda ba ka addinin musulunci ba kadi hadama addini bi ghairi milliyati to wannan ya rusa addini da ya rusa tushe an ce tushe shine al muwalatu lil mu'minin wal muwalatu lil kafiri to sai akasa sai dogo soyayya da ya kamata yi wa mu'mini na wa kafiri to shine malai yace ya rusa addini bi ghairi milliya kuma ko shakka babu wa atwa'un nas wanda yafi kowa da'a daga cikin mutane shi da yace huwal aula bi za shine wanda yafi can yafi kowa cancanta bi za da wannan muwala din da kuma wannan adawa kuma sahabatu sune sahabbai sune Allah yace rahama'u bainahum a gani rahama'u bainahum shidda wa alal kuffari rahama'u bainahum kaga Allah da kanshi ya bada shaida tunda suna tausaya wa junansu kaga kenan akwai soyayya tunda suna tsanantawa kafirai yana akwai adawa to shine yace wa'anda suka fi kowa da'a daga cikin mutane huwal aula biza shine wanda yafi kowa cancanta da aikata haka yace humus sahabatu in baka san su ba sune sahabbai wa man qadihtaba da wanda yafi sahun su yayi rabin da su ma suka yi to shi ba daga cikin atwa'un nas to shi ne karshen fasali sai wani darasi shi ma insha Allah ta'ala zamu karanta samaratul imani bil uluhiyya shi ma yana da fa'idodi shin wannan duk tauhidin nan mun ga karanta menene fa'idar da zaka samu in ka rike shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh